Lura da yadda ɗabi'ar gallazawa mata ke ci gaba da turjewa dukkan wasu matakan faɗakarwar da ƙungiyoyi suka sa gaba a sassan Nijar, ya sa hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da kare haƙƙin mata UNIFEM shirya wannan taro domin neman shawarwarin shugabannin al'umma don zaƙulo hanyoyin da za a sake ɓullowa wannan al'amari. Madam Kako Hajiya Fatima ita ce shugabar ƙungiyar mata ta Kwangafen.
A ƙasar mu ta Nijar, wa'innan al'amari akwai shi kuma ana cikin yin shi. Akwai abin da muke cewa violence moral, wanda za a takuntata mace, a takunta mace har ya kai iya ƙarshen rayuwarta. Akwai wanda muke cewa violence physical, a cikin haƙin army ana ba ɗiya mata kashi, ana ba ɗiya mata wahala. A cikin ma'aikatan ne ana ma mata violence, sai a ce maka in ba kai kaza ba ban ne baka post kaza.
Ci gaba da yin amanna akan wasu al'adu irin na zamanin jahiliya na daga cikin abubuwan da shugaban kungiyar Jaya Usman Dambashi ke ganin su a matsayin dalilan da ke kawo cikas wa yunkurin kare mata daga cin zarafin da suke fuskanta a zamantakewar iyali.
Ka duka gani yanzu wani babban ci dake mamace yau mace an bata samu ɗan namiji ba a gidan army ta samu matsala hal abada a cikin duniya. Mace an bata samu aihuwa ba ta gamu da musihar duniya hatta ballahira. Kaga wannan ba abubuwa bane ne kamata a ce mun dauke su a yau muna tozarta mata saboda shi.
Ci da haƙƙin mata na kan gaban matsalolin da aka fi tantaunawa a kansu a zaman shari'ar da ke gudana a kulliyomin a masarautun gargajiya musamman a yankunan karkara, inji Sarkin Tasawa mai martaba Kane Mai Gizo, wanne ya ce talauci ne yake masababin wannan matsala.
Zancen waye kai ai shekaru da shekaru ya isa yanzu mu zaman da muke nan saboda a zo a nemi irin aiki, su samu sana'o'i, su samu abin neman abinci. Haka nan mishi yana nan bai nan ya je dandi yana bata bai bata, ita na da abin zaci, tana da abin zata ba iyalinta. Kai mu mun yi imani da in an sa hali sosai cikin hannun mata, wani ɗan kuka, wani abin da duk sai ya rage mu a hada aiki ma rage mu zai in Allah ya.
Shugabannin addinai na da gudunmuwar da za su bayar wajen kubutar da mata daga yanayin kuncin da suke ciki a nan Nijar. Mafarin gayyato su a wannan haduwa. Malam Sani Sabiu Suleiman na jagorantar kungiyar addinin Islama ta ASEP.
Kowa yana son ya kula da ɗiyan shi. Duk da manzo Allah yake cewa ku kula da ɗiyanku da matanku. Ni ne fiyayyen wanda yake kula da matar shi. Kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shike dauka cefani ya je yi cefani gidan shi. Matar shi yana tsaya yana kama musu wani harkar gyare-gyaren abinda za a yi abinci. To kaga tun daga nan ma sun sami yanci. To mu yanzu ba mu san wani irin yanci bane ake so.
Mataimakiyar sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da sha'anin mata a yankin Afirka ta Yamma da ke da ofishi a ƙasar Senegal, Hortense Bagidi, ta jinjina wa ƙungiyoyin kare haƙƙin mata na nan Nijar saboda kyaukyawan sakamakon da tace an samu a wannan fanni bayan kaddamar da tsarin Muskoka a shekarar 2012. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.